الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 25 ga watan Jumadal Ula, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai da tara ga watan 12 miladiya ta 2023. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano, domin gabatar da karatu. Satin da ya gabata mun fara littafin Tarbiyatul Aulad na babban malami Sheikh Dr. Abdussalam Ibn Abdullah As-Sulaiman, wanda muka karanta takaitaccen tarihin wannan malami. Bayan nan kuma muka karanta muqaddimar da shi ainihin wato malamin yayi, wato Sheikh Salih Fawzanul Fawzan rahimahullahu ta'ala, inda shi kuma mawallafin littafin Dr. Abdussalam Ibn Abdullah Sulaiman, shi ma yayi takaitacciyar muqaddima wa wannan littafi. To, mun shiga farkon littafi, inda muka karanta gabar da malai yake cewa ƴaƴa ni'ima ne, ni'imar kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka idan mutum ya gane ya kuma tattala wannan ni'ima ya alkinta ta, babu yanda za a yi ni'ima daga Allah ta zama azaba. Idan kaga ta riki dai ta zama ba ni'ima ba, to kuma an shiga wani abu ne daban. Amma a haƙiƙanin gaskiya, haƙiƙanin al'amari, ƴaƴa ba azaba bane, ni'ima ne, ba abun gudu bane, ababan nema ne. Sannan kuma ƴaƴa kyauta ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta faɗin Allah ta'ala, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أكركشون ونن ابن عطية أكركشون تفسير ونن آية أتكين تفسير المحرر الوجيز يتي الله سبحانه وتعالى يا فار أمبتا يا ماتا دن تو ككرسو درجة سو دمرتبة سو دومين إيا يسو باسو كلا واتا مسمم su kyautata musu gwargwadon iko. Akwai sahabin nan Wasila ibn al-Aqqa, wanda mun karanta magana sai yace na daga cikin alamar mace mai albarka ce lokacin da za ta fara haihuwa, a ga ta fara haifo ƴaƴa mata, wannan alama ce ta ainihin wato albarka. Hujjar Wasila ibn al-Aqqa shine wannan aya da muka karanta, Allah madaukakin sarki da kansa ya fara ambatan su kafin ya ambaci ƴaƴa maza. Da haka yana daga cikin albarkar ƙiyama ce, daga cikin alamar ƴar kirki ce, ƴar albarka a duniya tun kafin aje lahira,
shine ta fara haifar yaya mata sannan mutane sun kasu kashe hudu game da samun yaya ko rashin samun yaya Ishaq ibn Bishr yake cewa wannan aya ta sauka ne game da annabawa amma kuma hukuncin ta ya game kowa da kowa inda malam yake cewa wato Ishaq ibn Bishr yake cewa Annabi Lut alayhi salam Allah madaukakin sarki yayi masa kyautar yaya mata ne zuriya babu ainihin wato gauraye da maza kaman yanda annabin Allah kuma manzon Allah kuma badadin Allah Annabi Ibrahim alayhi salam shi kuma Allah ta'ala ya masa kyautar yaya maza zar ba tare da an hada masa da mata ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa yayi masa ni'ima da kyautar yaya maza da kuma matan gaba daya ma'ana an gauraya masa Annabi Yahya ibn Zakariya shi kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara masa samun da ko ya ba dan haka duk wanda yake yayansa mata ne gaba daya to ya sani cewa Allah ta'ala ya taba yi wa wani annabi cikin annabawansa irin wannan kyauta gagaruma ta haifar yaya mata kawai idan kuma yayan mutum maza ne gaba daya ba mata to shi ma ya sani Allah ta'ala ya taba azurta wani annabinsa Annabi Ibrahim da yaya maza gaba daya idan kuma Allah ya azurta mutum da duka guda biyu wasu daga cikin yayansa maza wasu daga cikin su mata to ko shakka babu wannan lalle ya sani cewa Allah ta'ala ya azurta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan ni'ima idan kuma mutum Allah ta'ala bai bashi da ba ko ya to wannan shi ma akwai annabin Allah Annabi Yahya shi ma aqim ne Allah ta'ala bai bashi yaya ba mun karanta gaba ta biyo a wannan littafi shine al auladu zina yaya kwalliya ne yaya ado ne a lokaci guda kuma jarabawa ne lallai ko shakka babu yaya ado ne kamar yanda dukiya ado ce lallai akalla in kana da ɗaya daga ciki to lallai kana da kyau in Allah ta'ala ya baka yaya to yaya za su zama maka ado idan bai baka yaya ba ya baka dukiya to dukiya ita ma ado ce idan kuma Allah ta'ala ya soye maka adon sosai da kwalliyar sai ya hada maka ya baka yaya kuma ya baka dukiya Allah ta'ala ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da yaya da dukiya wannan yana daga cikin kawa da kwalliya da ado na rayuwar duniya da haka duniya ba za ta yi ado ba ba za ta ci ado ba babu yaya babu ainihin wato dukiya to amma idan Allah ta'ala bai azurta mutum da yaya ba bai azurta mutum da dukiya ba to bai kamata ya biyu babu ba ai akwai albaqiyatus salihat to su kuma kyawawan ayyuka wanda mutum zai mutu ya bari to ai wannan kyawawan ayyukan sun fi alkhairi fiye da yayan da kuma dukiyar a wajen ubangijinka wa khairul amala kamar yanda muka karanta da haka yaya ado ne da haka duk wanda kaga yana kyamatar su yana kin su to bai san menene adar rayuwar duniya ba sannan abu na biyu yaya jarabawa ne Allah ta'ala ya ce lalle ka sani ko lalle dukiyoyinku da yayanku to jarabawa ne gare ku wallahu indahu ajrun azim a wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna da haka sai mutum yayi hattara domin mun karanta hadisin da malai yake cewa sukan sanya mutum ya zama marowaci sukan sa mutum ya zama to matsoraci da haka duk yanda za a yi kada mutum ya yadda ƴaƴansa su shagaltar da shi ga barin bin Allah subhanahu wataala to za mu tashi daidai gabar da malai yake cewa du'aul anbiya'i was salihin bidhurriya qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala du'aul anbiya addu'ar annabawa was salihin da addu'ar salihan bayi bi zurriyati na samun yaya. Ma'ana annabawan Allah da salihan bayi duk sun roki Allah madaukakin sarki ya ba su yaya. Du'aul anbiya, in ka koma addu'ar annabawa akwai du'a'u Zakariya, akwai addu'ar annabi Zakariya. Duk da zamansa annabi kuma manzo, amma wanda idan Allah madaukakin sarki ya so ya ni'imta mutum, to annabta zai bashi. Amma duk da kasantuwarsa annabi, amma bai fidda ran samun da ba, kuma ya ci gaba da bege da shauƙin Allah madaukakin sarki ya azurta shi da samun da. Annabi Zakariya ya yi ta yin addu'a cikin dare cewa Allah madaukakin sarki ya bashi da wanda zai gaje shi wajen ci gaba da ayyuka na alkhairi. Qala ta'ala, Allah ta'ala ya ba mu labari game da addu'ar Annabi Zakariya. Yace hunalika da'a Zakariya rabba. Hunalika, a wannan lokacin ne da'a Zakariya rabba, Annabi Zakariya ya roki ubangijinsa. Ga addu'ar da yayi: rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Rabbi, ya ubangiji, habli kabani, habli kabani min ladunka dhurriyatan tayyiba, kabanu zurriya nagartacciya, zurriya tayyiba daga gare ka. Innaka sami'u du'a, ya Allah kai mai jin addu'a. Annabi Zakariya an ce ya yi wannan ci gaba da addu'a cikin suratu Maryam. Allah ta'ala ya dan ba mu labari tun farkonta, sannan kuma cikin Ali Imran Allah ta'ala ya ba mu labarin lokacin da Annabi Zakariya yake renan nana Maryam. Duk sanda ya je wajen nana Maryam, waje da inda harizqa, yakan tarar da abinci, ya je kai mata abinci, kuma tana killace inda babu mai shiga inda take sai shi, amma in yaje sai ya tarar da abinci a wajen. Har ma malaman wasu malaman tafsiri suka ce irin abincin da babu shi a wannan lokacin ba lokacin yin irin wannan abincin bane, sai ya same shi a wajenta. Annabi Zakariya yakan tambayi nana Maryam, anna laki hadha, ta ina wannan abinci ya zo miki? Qalat huwa min indillah, tace wannan abinci daga gurin Allah ne. Ka san inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba. Domin abinci ne da sai da damuna ake samunsa, amma ya zo da rani sai ya same shi a wajenta. Abincin rani ne sai ya zo da damuna ya gan shi a wajenta. To wannan aka ce shi ya dawo da tunanin Annabi Zakariya cewa Allah mai iko ne, tunda abincin damuna a lokacin rani sai Allah ta'ala ya kawo na Maryam. To lalle ashe didda na kwambiyo, didda na tsufa, didda shekaru sun cin mun, didda kaina ya kamu da furfura, duk da cewa gabbaina sun fara yin rauni, duk da cewa gabbaina sun fara yin rauni, ma'ana kamar yana ganin lokacin haihuwa kamar ya wuce. An gane ko? Wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, gabbai sun yi rauni, sannan kuma kai ya kamu da furfura. Amma yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, duk da haka ba zan zama tababbe marashin arziki ba game da roƙon ka ya Allah. To anan ma sai aka ce hunalika, a daidai wannan lokaci ne da'a Zakariya rabbahu, Annabi Zakariya ya roki ubangijinsa, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Kaga kenan ashe dan mutum bai haihu ba, ya sa ainihin wato kwadayi na san sanya haihu da shauki da bege da addu'a, da addu'ar sanya haihu, wannan yana da salaf. Annabi Zakariya shi ma dan haka dan kai shekara 10 da iyalinka, ko shekara 10 ko 20 ba ku taba haihuwa ba, wannan ba dalili bane na ka yanke kauna. Domin Annabi Zakariya ya kai shekarun tsufa, kuma Allah ta'ala ya bashi yaya. Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ainihin wato yana da makamanciyar irin wannan addu'a. domin lokacin da mala'ikun nan za su je su kifar da mutanen annabi Lot sun biyo ta wajen annabi Ibrahim ya gabatar musu da abinci irin na baki ba su ci ba sai ya ji tsoro sai suka ce karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi Lot mu dinnan yan aike ne an aika mu ne zuwa ga mutanen annabi Lot a lokacin da suke wannan tattaunawa tsakanin mala'iku da annabi Ibrahim wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat an ce matarsa ita ma ta kwambuta manyanta tana tsaye tana sauraron irin abin da yake faruwa fa dhahikat wasu malaman suka ce sai ta yi dariya wasu malaman suka ce fa dhahikat sai jinin al'ada ya dawo mata a wannan shekarun ta riga ta tsufa ya sharabo da jinin al'ada fa dhahikat sai ga jinin al'ada fa basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub har ma take ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu a alidu zan haihu wa ana ajuzun tsofai tsofai da ni wa hadha ba'li shaykha gashi ma mijin nawa ya zama dattijo ka inna hadha la shay'un ajib ka abin nan akwai mamaki suka ce a ta'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidu majid da kaga shi ma annabi zakariya ya kai shekarun manyanta amma Allah madaukakin sarki yayi masa albishir din da banda dan ma aka yi masa albishir din jika aka ce zaka haifuwa ne shi kuma zai girma zai yi aure shi ma zai haifuwa ne mana aka yi lokaci guda aka yi masa albishir din da da jika da haka wannan kaga kenan duk wanda Allah madaukakin sarki bai bata haihuwa ba ta kwambiyu tana ta addu'a wato katta gaji katta kosa ka kuma ta sani haka duk wanda Allah ta'ala ya sa ya dade da yin iyali amma bai samu haihuwar ba ana ta bibiya dai an je asibiti ko an ce da matsala ko kuma ba matsala ko wakalo yake Allah ne bai kawo ba a ci gaba da addu'a ga annabi zakariya bai hakura ba yayi ta addu'a har kuma Allah ta'ala ya amsa masa addu'a suratu ali imran aya ta 38 wa min du'a'i salihin yana daga cikin addu'ar mutanen kirki qala ta'ala Allah ta'ala yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wallazina yaquluna da wadanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hab lana kabamu qurrata a'yunin wanda za su sanyaya mana idanunmu min azwajina daga matayenmu wa dhurriyyatina da ƴaƴanmu ma'ana ya Allah muna roƙonka in zaka bamu ƴaƴa ko zaka bamu mata ka bamu waɗanda za su zama mana farin ciki da kwanciyar hankali ba tashin hankali ba wannan addu'a ce ta salihan bayi mutum yana yin addu'ar tun kafin ma a zo kan haihuwa yakan roki Allah ta'ala ya bashi mace ta kware wanda za ta zama farin ciki da sanyin idanunsa sannan in ta tashi haihuwa kuma ta dinga haifar ƴaƴan da su ma za su zama farin ciki da kwanciyar hankali gare shi waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu mu zama ababan koyi ga masu tsoron Allah suratul furqan da haka wannan gabar malam ya kawo ta dan ka gane cewa addu'a wato ta roƙon ƴaƴa Allah ya ba wa mutum ƴaƴa na gari ko mata ta gari wannan addu'a ce wanda annabawa sun yi nagartattun bayi su ma sun yi fa'idatul waladis salih malam yace amfanin dan kirki fa'idatul waladis salih amfanin ko fa'idar dan kwarai fa'idar salihin da nagartaccen da haifarsa akwai fa'ida wal waladis salih malam yace da na kwarai ni'imatun min Allah ta'ala ita ma wata ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki Allah ka bamu qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu in qata amalu to aikin sa ya yanke illa min salatin sai dayan abu uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfanarsa aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ya mutu ya bar da nagari da yake masa addu'a rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ne ya rawaito shi an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran mutum ya mutu wai daga cikin irin abin da zai ci gaba da cin gajiya bayan mutuwarsa cikin abubuwan da mutum zai ci gaba da cin gajiyar su bayan ya mutu to akwai da nagari idan mutum ya haifi nagartaccen da ya bashi tarbiya ya mutu ya bashi to wannan dan din nagartar da yayi shi kuma za a ci gaba da rubuta masa nada. Da haka wannan yana daga cikin abin da mutum ya kamata yayi kokarin samarwa tun kafin ya kaura, ma'ana kafin ya bar duniya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisin kamar yadda muka faɗa Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1631, Imam Abu Daud ya ruwaito shi hadisi na 2880, Imam Tirmidhi hadisi na 1376, Ibn Majah ya ruwaito shi hadisi na 242, Imam An-Nasa'i hadisi na 3651, hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, kuma yana cikin Musnad na Imam Ahmad mujalladi na 14 a shafi na 438, hadisi na 8844. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innar rajula, lalle mutun la turfa'u darajatuhu fil janna, za a dinga kara masa daraja da matsayi a cikin gidan aljanna, za a dinga daukaka darajarsa a aljanna, za a dinga yi masa promotion a cikin gidan aljanna. Fa yaqulu, shi ma bai san dalilin wannan promotion din ba, bai san dalilin wannan daukakar daraja din ba, sai ya ce anna haza, sai ya tambaya ya ce wannan kuma daukakar daga ina tazo, wannan matsayin da ya kara samu daga ina shi kuma. Fa yuqalu, sai a ce masa bistighfari waladika lak, istighfarin da danka yake maka ne, danka yana nan a duniya ka bashi yana ta nema ma gafara, duk sallolinsa na farilla asuba, azhar, la'asar, magriba, isha baya gama su ba tare da ya sako ka ciki ba, ba tare da ya nema maka gafara ba. To wannan shine sirrin, shine dalilin samun wannan daukaka. Har ma malamai suka ce to daukakar daraja wace, imma rif'atun rif'atu darajat haqiqatan, suka ce ko dai daukakar daraja ta haqiqa, wace iri ce daukakar daraja ta haqiqa, suka ce wahiya musa'idu qusurihi fil janna, shine hawhawar benayensa aljanna. Da yana da ester guda, sai ji an ce an kara maka wani ester din, sai ce ah to ai ni na dauka iya aiki na, an bani iya ester dina, to kuma yanzu ga wani ester din an kuma kara min, ta ina na samu wannan ester? Da ce danka ne, aikin danka ne a duniya, yana can yana nema maka gafara. Wasu kuma suka ce rafu darajat din nan kinayatun an izzatihi wa azamati, wannan wato kinaya ce ta kara samun daukakar darajarsa, ma'ana zai kara daraja, zai kara martaba da kima a cikin gidan aljanna sakamakon istighfarin da dan sai yake masa. Shi yasa suka ce ashe inna annastighfaral far li aslihi, ashe neman gafarar da da yake yi wa mahaifinsa ba'ada mautihi, bayan rasuwar mahaifin, kastighfarihi huwa li nafsihi, kamar shi uban ne yana zaune ce ta istighfari, ma'ana idan danka ya karanta alqur'ani kamar kai ne ka bude alqur'ani ka karanta, idan danka yayi sadar da zumunci kamar kai ne ka zuba mai a abun hawanka ka burga ka tafi ka je ka sadar da zumunci, idan danka yayi sallah ko yayi ainihin ayyuka na alkhairi kamar kai ne kai da kanka. Shi yasa ka mutu amma har yanzu aikin ka ya kiye tsaya, saboda me? Saboda ka mutu ka bar dan da yana nan yana ci gaba daga inda ka tsora shi yana yi, to kamar kai ne dai baka tafi ba, kana nan kana ta yi. Shi yasa suka ce fa inna waladar rajuli min kasbihi, domin danka yana daga cikin hannun jarinka, da haka kamar kai ne kake da jari, duk abinda wannan kudin ya samo naka ne, zaka samu wani kaso a ciki, dan haka wannan shine fa'idar dana gari. To haka kuma kaman yanda ainihin wato ake san a ja hankalin mutane a tsoratar da shi, wannan kuma yana daga cikin hadarin kuma da wanda yake hatsabibi, idan mutum bai yi da gaske ba, bai yi hattara ba, bai tattali wannan ni'ima ba, bai karbi wannan amana da Allah ya bashi da hannu biyu ba, ya bar wannan ni'ima ta tarwatse, ya bar kansa ya watse, ya lalace, ya zama marar amfani a kan kansa, ya zama marar amfani ga iyayensa, ya zama marar amfani ga al'umma, to dukkan wato kaba'ira ko kuma dukkan wani laifi da yaje ya tsururuta, to da kuma gudunmawa da kamishan din uban, domin ya haife shi bai kai shi makarantar addini ba, bai kai shi makarantar koyon sana'a ba, haka yayi ta gararan ba a gari, har ya fada cikin rukunin waɗanda suke ba masu kirki ba ba masu nagarta ba ya lalace ya zama abin da ya zama to wannan da gudunmawar iyaye dan haka duk abin da ya aikata suna da commission kaji kuma hadarin mutun ya haifi yaya masu shaye shaye ya haifi yaya masu harkar daba da kwace ya haifi yaya waɗanda suke ba nagartattu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake kisan kai a duniya to akwai commission na shi dan annabi adam na farko da ya taba kisan kai da haka yanzu dan nan kai ne silar lalacewarsa saboda ko dai saboda kauna da kake nuna masa kake ka gaya maka gaskiya kake ka dora shi akan abin da zai taimake shi har ya watse to wannan watsewar ba a duniya kadai zaka fara girbar watsewarsa ba har a ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye da haka lalle da na gari jari ne ya kamata kowane mai hankali yayi kokarin samarwa kansa da na gari amma ya ake samun da na gari a can gaba mallam zai gaya maka wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Majah Imam Ahmad a cikin Musnad ya rawaito shi mujalladi na 16 shafi na 356 da shafi na 357 hadisi na 10610 haka Ibn Majah hadisi na 3660 ya rawaito wannan hadisin dan haka ka dage ka samar da da na gari ka yi kokari ka samar da da na gartaccen da wallahi zaka yi dariya zaka yi farin ciki bayan mutuwarka wa qala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace sabaun ka saurara da kyau a matsayinka na uba ko kuma uba mai bi an gane ko ka daure ka saurara ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa ko a matsayinka na mai son ka zama uba nan gaba ko a matsayinki na mai so ki zama uwa annabi alaihi salatu wassalam yace sabaun abubuwa ne guda bakwai yajri ajru halil abd ladan su zai ci gaba da gudana ga bawa ba'da mautihi bayan ya mutu ga wasu abubuwa guda bakwai karka yadda ai maka zero baka ko daya a ciki abubuwa guda bakwai zaka ci gaba da girban ladan su bayan ka mutu wa huwa fi qabrihi mutun yana kwance a kabarin sa amma ladan yana zuwa yana samun sa na farko manzo Allah ya ce man allama ilman wanda ya koyar da ilimi wanda ya yada ilimi ya sani kuma bai takaito a iya sanin ba yayi kokarin sanar da mutane wannan bayan mutuwarsa duk wanda ya aiki da ilimin sa ko ya je ci gaba da yada wannan ilimin gurgurdan yanda ilimin ya yadu gurgurdan yanda zai ci gaba da samun lada gurgurdan yanda ake aiki da abin da ya ilmantar gurgurdan yanda zai ci gaba da samun lada bayan mutuwarsa aw ajra naharan ko kuma ya jawo bohon an gane ko ajira na haran shine ya jawo wata korama ya jawo wata korama ko ya tona wata rijiya akalla dai kace ajira na haran ya fito ya jawo bohon shine ajira na haran kamar misalin da zaka fara a wannan lokacin ya tona bohon ya jawo kila ya ba gidansa ya ba makotansa ko ya fito da shi waje mutane suke ta amfana ko ya je shi a masallaci ake ta alwala ana sallah nurun ala nur gashi ya tona bohon sannan kuma gashi ana ta yin alwala ana yin sallah ko kuma ya je gina a makaranta shi ma ana ta yin sallah ana yin alwala ana karatun alqur'ani to wannan yana cikin ajira na haran shi ma wannan ko ya mutu zai ci gaba da samun lada aw hafara bi irin ko ya tona rijiya aw garasa na khalan ko ya dasa dabino ba dabino kadai ba dukkan wata bishiya mai amfani ya dasa kar ya damu da cewa sai shi ya fara cin gajiyarsa sai ta girma ya fara tsinkar ƴaƴanta a'a kawai ya dasa gata nan kawai tsuntsu ya ce yana da lada wani matafi ya zo ya ci yana da lada aka tsinki ganyen aka yi magani yana da lada aka sassaki kaucin aka je aka yi amfani da shi aka yi magani yana da lada saboda shi ne wanda ya dasa wannan bishiyar aw bana masjidan ko ya gina masallaci haka duk wanda ya gina masallaci shi ma yana daga cikin wanda za su ci gaba da cin gajiyar wannan ladan bayan mutuwa awwar rasa mushafan ko ya gadar da alqur'ani ma'ana sai alqur'ani ya bayar ana wato ko kuma yana da alqur'anin aka mutu ya mutu kai ƴaƴansa suka ci gadan alqur'anin suka ci gaba da ainihin wato karantawa warasa mushafan zai iya yiwa alqur'ani ya siya ya rabar ana karantawa ko a masallatai ko a makarantu ko kuma wani mabukaci ya dauka ya bashi shi kuma yana ta karantawa aw taraka waladan ko kuma ya mutu ya barka yastaghfiru lahu ba'da mauti da yake ci gaba da nema masa gafara bayan ya mutu to waɗannan abubuwan guda bakwai kaga allama ilman na daya ajra naharan biyu hafara bi'iran uku garasa nakhalan hudu bana masjidan biyar warasa mushafan shida aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti kaga bakwai kenan nabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa ne guda bakwai duk wanda ka mutu bayan kayi su ka mutu baka da asara zaka ci gaba da samun riba da kuma ainihin ladan waɗannan ayyuka bayan mutuwa daga ciki kaga sai aka kawo da nagari da zai ci gaba da neman magafara wannan hadisin hadisi ne Hasan Ibn Majah ya ainihin wato fitar da shi haka Ibn Khuzaimah shi ma ya fitar da wannan hadisin haka Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya shi ma ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na biyu shafi na 344 sannan Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Jami' li Shu'ab al-Iman mujalladi na biyar shafi na 122 zuwa shafi na 123 shi ma ya fitar da wannan hadisin hadisi na 3175 haka Imam Al-Munziri ya kawo shi a cikin At-Targhib wa At-Tarhib a mujalladi na 1 shafi na 124 hadisi na 100 wato 100 wato hadisi na 113 da kuma mujalladi na 1 hadisi na 725 da kuma hadisi na 1400 da ainihin wato 8 da kuma hadisi a mujalladi na 3 hadisi na ko kuma mujalladi na 3 shafi na 356 da kuma shafi na 357 bi isril hadis a bayan hadisin sai kawo shi hadisi na 3828 hadisin Anas dan Malik amma ruwayar da Ibn Majah ya kawo a hadisi na 242 haka Ibn Khuzaimah a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 3 shafi na 121 hadisi wato shafi na 121 hadisi na 2490 fa huwa bi nahwihi min hadisi Abi Hurairah shi ma duk waɗannan an samu wasu hanyoyin da aka kawo irin wannan hadisin da makamancin irin wannan lafuzin da muka ji hadisin ainihin wato Abu Huraira sannan Imam Al-Baihaqi ya ambace shi a cikin Al-Jami' li Shu'ab al-Iman shi ma hadisi na rakam 3374 qabala hadisi Anas kafin ya kawo hadisin Anas lafazin da yazo a wajen Ibn Majah daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma yalhaqul mu'minu yana daga cikin abinda mu'mini zai riska min amalihi na aikin sa wa hasanatihi da kyawawansa ba'da mauti bayan mutuwarsa ilman allamahu wa nasharahu ilmin da ya koya kuma ya yada shi wannan yana daga cikin abinda account din mutun ba zai zama doman ba matukar yayi ilimi kuma ilimin ya ci gaba da yada shi to wannan yana daga cikin abinda bayan mutuwarsa zai ci gaba da cin gajiya wa waladan salihan tarakahu da kuma da nagartaccen da na kware da ya mutu ya bari wa mushafan warathahu da kuma alqur'ani da ya gadar aw masjidan banahu ko kuma masallaci da ya gina aw baitan libn as-sabili bana wannan shine karin da muka samu a wannan ruwaya ko kuma gida kawai na matafiya ko sababbin musulunta kawai wani wakafi ya sai wani gida ko ya gida wani gida kawai na dukkan wanda yazo dan tafarki ne kuma yana an yarda cewa ba mugu bane yana son ya dan yada zango ya kwana ɗaya biyu ya samu guziri ya ƙara gaba to ya gina wannan gidan dan kawai ibn sabil matafiya wanda guzurin sa yanke ko kuma suka zo gari ba gurin kwana sai su kwana a nan gurin aw naharan ajrahu ko kuma korama da mutun ya jawo channel dinta ta shigo ko gonakin mutane suna amfana ko kuma ya jawo ruwan cikin gari mutane suna amfana kamar yanda muka ce bohol kenan aw sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma dukiyar da ya fitar wato daga cikin wato sadakar da ya fitar daga dukiyarsa fi sihatihi lokacin yana lafiya kalau ba sai da yaga ya fadi cuta kuma yake ganin ba zai tashi ba sannan yayi wannan din ma da lada amma wanda tafi lada shine lafiyar sa kalau baya tsammanin mutuwa ya cire wannan dukiyar ya bayar fi sihatihi a lokacin yana lafiya kalau wa hayatihi da kuma lokacin yana raye yalhaquhu min ba'di mautihi da zai ci gaba da riskar ladansa bayan ya mutu wannan yana daga cikin abin da zai ci gaba da yi wa mutane amfani bayan mutuwarsu da kaga kenan da nagarin nan lalle ayi kokari a ga cewa ana kyankesar ƴaƴa nagartattu dan su zamanto alheri da farin ciki ga iyayensu ainihin bayan mutuwa. Wujubu tarbiyatil abna'i ala salah, malam sai yake cewa ga wata gaba ta gaba. Wujubu tarbiyatil abna'i, wajabcin yi wa ƴaƴa tarbiya ala salahi akan su zama nagartattu, wajibi ne ga duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ɗa ko ƴa, to wajibi ne yi musu tarbiya su zama mutanen kirki. Wajibi ne, wajibi ne, in har ka haifa to ka sani akwai wajabcin tarbiyyantar da su a kanka. Wa ala zalika, akan haka, yajibu, wajibi ne alal abai akan iyaye, wal ummahat, iyaye maza kenan, wal ummahat da iyaye mata, al inayatu, ba da kulawa bi tarbiyati abna'ihim, da tarbiyantar ƴaƴayensu ala salahi akan su zama nagartattu. Wannan wajibi ne, wajibi ne, wajibi ne akan iyaye su tarbiyantar da ƴaƴayensu akan su zama mutanen kirki. Likai yakunu amalan salihan lahum, dan ƴaƴan nan su zame musu kyawawan ayyukan su fi hayatihim, a rayuwarsu wa ba'da mautihim, da bayan mutuwarsu. Na fata an gane, kana so ɗanka ya zama ainihin wato mai amfani gare ka, ya zama nagartaccen aikinka kana raye da bayan ka mutu, to lallai lallai ne ka yi kokari ka ba ɗanka ingantacciyar tarbiya, ka ba ƴarka ingantacciyar tarbiya. Qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku anfusakum, ku tsare kawunanku. Zai gaya ma sabubban tarbiya, zai gaya mana a can gaba daga cikin sabubban tarbiya, kai ma ka zama na kirki, ba za ka zama ba nagartacce ba sannan ka ce so kake ƴaƴanka su zama nagartattu, kamar tubalin ginin tarbiya na farko ya wato ya zamanto kai kanka kana da nagarta. Domin kaga ayar da ta zo sai Allah ta'ala ya ce ka fara tsare kanka, kai ka fara zama mutumin kirki. An gane ko? Kar ka zama mutumin kawai amma ka fi kowa zuzzare ido, saboda kai ka fi kowa sanin illar lalacewa, ka lalata na wasu amma ka zo ka tsare gida kan naka su lalace. A'a, ku anfusakum, Allah ya ce ku tsare kawunanku, wa ahalikum, sannan ku tsare iyalanku naran, daga wata irin wuta, wa qudu hannasu wal hijara, wadda wannan wutar makamashinta mutane ne da duwatsu. Suratul Tahrim aya ta 6. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala yace, wa'mur ahlaka bis salati, ka umarci iyalanka da sallah. Naka ce iyalanka, matarka da ƴaƴanka, ka umarci iyalanka da sallah. Wasabir alaiha, Allah ta'ala yace kuma ka dawwama akan haka, ba wai kawai na nishadi ba, ko kuma ka tashe su ba su tashi ba ka ce to ai kai ka shikenan ka gama, a'a, dawwama za kai a tashi. In kaga ba a tashi ba ka sake koma, wai ba ku tashi bane, ka karka ce ka tashe ta yau, ke kullun da girman ki sai na tashe ki sallah, a'a, karka gani. Shi yasa aka ce wasabir alaiha, ka dawwama akan haka, ka tashe ta yau, gobe ma tashe ta, jibi ma tashe ta, gata ma tashe ta, kullun ka zamto ka tashe ta, ka kuma tashi yara. La nas'aluka rizqa, Allah yace ba ma neman ka azurta kanka ko iyalanka, ba ma neman wannan, ba ma neman ka azurta kanka ko ka azurta iyalanka. Nahnu narzuquka, mu ne masu azurta ka, inji Allah. Wala aqibatu littaqwa, kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah, Allah ka samu a cikin su. Suratu Taha aya ta 132. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda, qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku ra'in, manzo Allah ce kowannen ku an bashi kiwo. Karka ce to ai ni ban taba haihuwa ba, ai ni ba ruwa na, wannan duk ana magana da masu iyali. Annabi ya ce kana ciki, kullukum ra'in, dukkaninku makiyaya ne, wa mas'ulun an ra'iyati, kuma dukkaninku kowa za a tambaye shi kiwon da aka bashi. Al imam ra'in, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shugaba mai kiwo ne ga waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa, gwargwadon faɗin masarautarsa, gwargwadon faɗin amanar da Allah ya bashi, gwargwadon girman jahasa, ko gwargwadon girman ƙasarsa da yake mulka, gwargwadon girman mas'uliyarsa. Da haka mas'uliyar ta wani ta fita wani, ta wani bata kai ta wani ba. Lalle ko shakka babu chairman na local government mas'uliyar da take kansa, ko shakka babu bata kai ta ainihin wato gwamna ba. Gwamna mas'uliyar da take kansa bata kai ta shugaban kasa ba. Ina fata an gane nauyin da ke kan mai unguwa bai kai nauyin da ke kan dagaci ba, kamar yanda nauyin da ke kan dagaci bai kai nauyin wato nauyin da ke kan hakimi ba, nauyin da ke kan hakimi bai kai nauyin da ke kan sarki ba, nauyin da ke kan sarki bai kai nauyin da ke kan sarkin musulmi ba. Ina fata an gane da gwargwadon wa'inda Allah ta'ala ya sa a ƙarƙashin mulkin ka, gwargwadon wa'inda Allah ta'ala zai tambaye ka, lalle lalle ne ka kula da su, ka kula da ainihin addinin su, ka kula da maslahar rayuwar su, kai adalci wajen gudanar da su, kai iya bakin kokari kaga ba su lalace ba, kai kokarin kawar da sharri da tabara a cikin su, kai iya bakin kokari kaga cewa ka dora su akan turba wadda take miƙaƙiya, kai kokari kaga cewa ka kawar da dukkan abin da zai zama barazana a rayuwar su. Wannan wajibi ne a matsayin ka na al-imam, an baka shugabanci, an baka shugabanci to lalle aiki aka baka. Mun sha karanta a munhan sabobi daban-daban, irin yanda magabata da aka ba su mulki ba su yi bacci ba, ba su rintsa ba, ba su miƙe kafa ba, ba su sake ba, tashi suka yi ba dare ba rana, kuma suna yi duk da haka suna kuka suna tsoron cewa in suka haɗu da Allah kamar ba lalle bane sun sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora musu. Ballantana mutumin da zai zo ya kwanciyarsa talakawa suna cikin damuwa, wa'inda suke karkashinsa suna cikin bakin ciki, suna cikin tashin hankali, suna cikin damuwa, an karkashe su ba ruwansa, ba su yi aka kashe ba. Sun kwana da yunwa ba abin da ya shafe shi, sun kwana da rashin lafiya ba abin da ya shafe shi, titunan su ba su da kyau ba abin da ya dame shi. Wannan mas'uliyar lalle ba ƙarya bane, ba tatsuniya bace ta tazo mu jita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu ra'i, da haka girman imamancinka girman mas'uliyarka, kuma Allah ta'ala zai tambaye ka. War rajul ra'i, mai gida ranka ya dade, kai ma mai kiwo ne, alhaji kai ma mai kiwo ne, Allah gafarta malam kai ma ga kana ina ganin ka, kai ma makiyayi ne, kuma Allah ta'ala ya gaya maka zai tambaye ka game da kiwon da ya baka. War rajul ra'in fi ahli baiti, mutum mai kiwo ne a cikin iyalan gidansa, wa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi. Wato in aka ce wa mutum arra'i, ana nufin al-hafizul mu'taman, al-hafiz mai kula mai kiyayewa, al-mu'taman kuma amintacce, wa huwa shine man wukila ilaihi, wanda aka wakilta shi tadbira shay, gudanar da wani abu, shi ake kira arra'i, wanda aka jibinta masa aka wakilta shi ya kula da wani abu ya kiyaye wannan abun ya tsaya tsayin daka wajen maslahar wannan abun, maslahar abun ta duniya da maslahar abun ta lahira, da kokarin cika dukkan abin da wa'anda ke karkashin sa suke bukata na ainihin wato a sakan gurin zama. Da haka in aka ce kai mai gida ne, to mai kiwo ne kai, in aka ce kai mai gida ne ma'ana an wakilta ka, shari'a ta dora maka kula da gidanka, ba wa gidanka tsaro, tsayuwa tsayin daka game da maslahar iyalanka, maslahar su ta duniya da maslahar su ta addini, duk abin da za su bukata a abin da ya shafi addini kada kai kasa a gwiwa wajen samun musu shi. Abin didda zai inganta imanin su ya sa su zama nagartattu su yi abin da Allah yake so, wajibi ne a matsayin ka na magidanci kai haka. Sannan dukkan abin da zai zama maslahar su ta duniya za ta inganta, kama daga ba su gurin zama, kama daga abin da ya shafi abinci, kama da abin da ya shafi abin sha da tufafi, ba tare da ƙauro ba, ba tare da almubazzaranci ba, ba tare da ƙauro ba, ba tare da almubazzaranci ba. Wannan duk yana daga cikin abin da aka tsora maka a matsayin ka na mai gida. Wai in aka ce kai ra'i ne a gidanka, aka ce an kai ne magidancin, kai ka kawo matar, kai ka haifi ƴaƴan, kai ka tara gidan, wannan gayyar duk kai ka gayyato ta, to abinda ake nufi wai wal yakun fi baitihi aynan, wai ka zama dan sa ido a gidanka. Wallahi in Allah ya dora maka wannan nauyin, karka kuskura ka zama dan ba ruwana. Kowa ya abin da ya ga dama a gidan, kowa ya shiga lokacin da yake so, kowa ya fita lokacin da yake so, kowa abin da ya ga dama yake yi, har ma ana yabanka ana aika ba ruwanka. Lalle ka zama ainan, ka zama dan wato dan leken asiri ko dan sa ido a gidanka. Sannan ka zamanto kana da wato kana da ainar ra'iya, ainan ra'iyatan, ido mai kiwo. Ina wane yake, ina ya tafi, ku ke kika aike shi ko ku kuka aike shi, tun yaushe kuka aike shi? Ina fata an gane. Ita ma matar gidan kai ma kar ka saka mata ragama, kar ka dauka ce a to ai ita da hankalinta duk abin da take ai ta sani, a'a, ai ce akai ka zama mai kiwa kanta, duk abin da za ta yi wanda za ta lalace kar ka bari, ka sa ta dinga shiga ta musulunci, ka sa ta dinga yin abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki yake so, ka yi kokari iyakar iyawarka ka tsawace ta akan dukkan wasu ɗabi'u marasa kyau, ka yi kokari ka ga suwaye abokanta, kawayenta waɗanda suke shige da fice a gidanka, dole ne ka kula. Wance din nan da daga ta shigo a ina take, a ina kuka haɗu? Wannan duk binciken ya zama wajibi. Wani lokaci ka ɗauki wayar ta ka duba, ka dudduba ka ga ba matsala, ai ba matsala shikenan, a wannan ya naga kaza ban fahimta ba, waye wannan, waye turo wannan sakon? Wannan duk wajibi ne akan ka na magidanci, in aka ce kai magidanci ne ba karamin aiki bane akan ka. Rayuwar iyalinka, rayuwar ƴaƴanka, dole ka sa ido a kai. Da ka zama kana da ido ra'iya, ido ne mai ciwo, ɗaya kenan. Sannan ka zama kana da uzunan wa'iya, kunne mai kiyayewa. Uzunan wa'iya, ka zama kana da kunne, ka dinga buɗe kunnuwanka kana jin me ke faruwa, me yake da akwai. Sannan ka zama mai bibiyar al'amuran gidanka, kuma ka zama mai iya bakin kokari wajen maslahar, wato kawo maslaha ga gidanka, da kuma gabatar da adalci a cikin iyalanka. Wannan shi ake nufi da ar-rajulu ra'in. Ba za ka je wa Allah ranar tashin alkiyama kai ciki ka ci sikiri ne za ka tafi aljanna, amma ga ƴaƴanka za su tafi wuta, sai ka yi wa Allah bayani. Ma gashi za ka wuce, amma matarka kuma ga ta can tana ta abin nan, sai ka yi bayani. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, haka ita ma macen kanta ce yau wato an zargo wuyansa, ke ma kina ciki, an zargo ki, ke ma annabi ya ce ke ma mai kiwo ce, kar ki kuskura ki ha'inci mijinki, kar ki rufe masa halin da ƴaƴansa suke ciki, kar ki zama munafukar gida, munafukar miji, ki munafunci mijinki game da ƴaƴansa, dan kai ya musu fada, dan kai ya dauki mataki, dan kai ya tsinke alakar, dan kai ya hukuncin da kike ganin zai iya zama mai zafi. Ai ta abubuwa har sai abi ya lalace ya cakwalkwale, sannan mai gida daga baya ji wannan ba daidai bane. In kika yi haka to baki rike amana da kuma kiwon da Allah ya baki ba. Da haka ki zama mai ciwo a gidan mijinki, ki sani Allah ta'ala zai tambaye ki wajen hidimta wa miji, wajen kula da al'amarin miji, wajen tarbiyyar ƴaƴa, wajen kula da salaha gyaruwar ƴaƴa, kuma ki zama mai hikima wajen tarbiyyar ƴaƴanki, ki zama mai juriya, saboda tarbiyya tana da wahala. Kar ki ce na faɗa maka, na gaya ma, na kullun sai an, kar ki gaji, akwai wanda in ka gaya ma ɗaya biyu ya riƙe, akwai wanda sai an maimaita sau goma, akwai wanda ma kullun sai kai. Da haka kar uwa ta kosa, kar uwa ta gaji wajen ƙoƙarin ƴaƴa su zama nagari. Sannan kuma ta zamto mai mudabbira, mai tadbir, gudanar da gida. Mijin baya nan, mai gidan baya nan, to shikenan. Over to her. Wal khadimu ra'in, haka mai hidima, shi ma makiyayi ne fi mali sayyidihi a dukiyar mai gidansa wa mas'ulun ar-ra'iyati shi ma kuma za a tambaye shi a matsayin sa na mai gadin gida a matsayin sa na direban gida a matsayin sa na dan aike aiken gida a matsayin sa na yaron shago to shi ma amana ce kar ya ci amanan mai gidansa Allah ta'ala zai tambaye shi game da wannan amana da ciwon da aka bashi fa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati manzo Allah yace dukkaninku fa makiyaya ne kuma dukkaninku za a tambaye ku game da kiwon da aka baku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2554 Imam Muslim hadisi na 1829 da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na 8 shafi na 83 hadisi na 4495 wa qala sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru abna'akum bi salah ku umarci ƴaƴanku da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin suna ƴan shekara 7 wadribuhum alaiha ku dinga wato ku umarce su ba wai umarnin ba tun suna shekara 7 fara nuna musu yanda ake sallah kaifiyar yanda ake alwala yanda ake yin sallah wannan dai yana daga cikin ba umuru abna'u kai tashi kuje ku yi sallah ka taba zaunar da su ga yanda ake tsayuwa ga yanda ake ruku'u ga yanda ake sujada in an yi ruku'u ga abin da ake fada in an yi sujada ga abin da ake fada a tsaye ga abin da ake fada hannu ga inda ake dora shi sujada ba a yin kaza a sujada ba a yin kaza a sujada ka taba kawai dai kace yi sallah ba ana nufin kawai muru abna'u kace kai ku tashi kuje ku yi sallah a'a sai ka zaunar da su tun daga shekara 7 ka fara koyar da su yanda ake sallah to suna nan dai ana ta umarta su kuma lokacin sallah ya wani a tashi ayi sallah wance aje ayi sallah wahum abna'u sab'i sinin tun suna ƴan shekara 7 wadribuhum alaiha ku doke su akan wasa da sallah wahum abna'u 20 in sun kai shekara 10 domin akalla ka kai shekara 3 kana ba su training tun daga shekara 7 kake ta cewa ayi sallah ka koyar da yanda ake sallah kana ta umarni ayi sallah ayi training din shekara 3 amma har yanzu mutum yana wasa da sallah a ya kamata a dan fara daurara mataki fiye da wanda da ake ce masa da baki kawai je kai sallah wa farriqu bainahum fil madaji' sannan ku raba tsakanin su a wajen bacci kan shimfiɗa wannan ku raba tsakanin su din akwai am akwai khas am shine ku rarraba su kowa da shimfiɗarsa kowa da mayafinsa in dai sun kai shekara 10 to kowa da mayafinsa idan maza da mata ne shine khas a raba maza daban mata daban ɗakin da maza suke kwana daban ɗakin da mata suke kwana daban kuma a hakan ma kar a gwamutsa su akan gado guda ɗaya mutum biyu ko uku su dinga kwana ko kuma akan katifa guda ɗaya irin ƴan karama irin ta ƴan makaranta a ce mutum biyu su kwanta akai ko kuma a kawo bargo guda ɗaya a ce su rulluɓa su biyu wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba a babin tarbiyya sun kai shekara 10 to sun fara hawa matakin sha'awa da sanin jinsi to tun daga shekara 10 sun san ba a haduwa tarbiyyar da ka ba su kenan sun san namiji baya kwanciya cikin mata a tun daga shekara 10 sun san ba a kwanciya mutum biyu a kan shimfiɗa guda ɗaya su mazan sun san haka da kowa za a ga gurin kwanciyarsa daban su ma matan sun san haka kowa gurin kwanciyarsa daban shine wa farriqu bainahum fil madaji wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na ainihin wato 495 Imam Muhammad a cikin Musnad mujalladi na 11 shafi na 284 da zuwa shafi na 285 hadisi na 6689 hadisin Abdullah ibn Amr a gurguje an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu kan an karbo daga Abdullah dan Amr yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut manzon Allah yace ya ishi mutun zinubi ya wulakantar da wanda yake ciyarwa mutun ya wulakantar da ƴaƴansa ba ruwansa da su baya ciyar da su waye zai ciyar ma da su to da haka rashin ciyar da ƴaƴa tozartar da amanar da Allah ya baka ne kuma dan danka ya shiga wani gida ko ya saci kaza dan ya je ya ci wani abu kai ka ja shi akan haka dan yarka wani saurayi ya yaudare ta ya ba ta dan abin da ba zai kashe mata kishirwa ba dan ta ci abinci ya lalata rayuwarta kai ka ba da gudunmawa ka ciyar da iyalanka gurgudan samun ka ala gafata mana ba cewa akai kai rayuwar gidan wani ba iya rayuwar gidanka samun ka tarbiyantar da iyalanka iya samun ka amma ya ishi mutun zinubi inji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban matarsa da dawainiyar gida ita Allah ya dora kaga mutane duk sun rike hannu kawai sun koma gefe matar tana yin kosai kuma da safa ma an ba zubo mata da wuri ba ya ta huci tana yin awara da magaruba sannan da shi a ciki bai ciyar ba kuma dan abin da ta samu take so ta ciyar da yayan shi ma da shi a ciki in ba yi ba kuma yace ana man ruwa ana man wariya a cikin gidan nan saboda sahorami ne shi yayi hakuri ina ce masa sahorami ya kamata ya dauki nauyin sa ko yawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi mutun zunubi ya tozartar da abin da yake ciyarwa tozartarwa suka ce ko dai ya tafiya sa akwai wanda tafiye tafiye yake in ya tafi kamar bai bar kowa ba dan abin da ya bari ya kare ki ta waya bai dawo ba bai yo aike ba wannan yana daga cikin tozartar da waɗanda suke karkashin ka ko kuma mutun kawai matsolo ne gashi yana gari ba matafiyi bane kuma ga kudin aljihunsa amma bambara kudi tashin alkiyama ne a hannunsa za a gansu kaman almajire mutanen gidan in za a bayar wato ba zai bayar da abin da zai isa ba ina fata an gane akwai kuma wanda kawai yayi buris kawai da iyalan ba ruwansa kawai ko kuma kawai to wannan din yana daga cikin kafabil mari isman an yudayya man yakut ba za mu fada da badan lokacin na san ya riga yayi anan za mu takaita hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 1692 Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra mujalladi na 8 shafi na 268 hadisi na 9132 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na 11 shafi na 36 hadisi na 640495 haka makamancin wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 996 da lafazin kafabil mar'i isman an yahdisa amma yamliku qutaw ya ishi mutun zunubi ya rike ko ya hana wanda yake mallakar abincinsa kai kake mallakar ciyar da ita matarka ce kai kake mallakar ciyar da su ƴaƴanka ne amma ka rike ka hana wannan ya ishi mutun zunubi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon rike wannan amana da kuma tarbiyantar da waɗanda suke karkashin mu subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
tambaya ta yi dace da duka marar misalin da aka bada na cewa idan mutum ya bar da na gari
na'am
shi ya girma da iyalan shi komai yana aikata abin shi da niyya shi Allah ya bashi lada
na'am
sai miladin Allah zai ba wa iyayen nashi ko kuma dai shi nashi ne wannan
na'am to masha Allah to masha Allah amin amin tambayar da yake yi shine an ce idan mutum ya mutu ya bar da na gari duk aikin da wannan dan ya aikata mahaifinsa da ya haife shi to yana da ladan wannan aikin da dan ya aikata to tambayar da yake yi shin ladan dan in misali dan yayi aikin alkhairi ladan ka cokan za a dauka a ba mahaifin ko kuma shi dan yana da nasa ladan shi kuma uban za a ba shi nasa ladan ina jin haka tambayar take ko yawa to wannan kaga yana karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin cewa wanda ya aikata alkhairi yana da kwatankwacin ko wanda yayi nuni zuwa ga aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda yayi wannan aikin alkhairin ba tare da an tauye wani abu ba daga ladan wanda yayi aikin da haka shi da yana da cikakken ladansa shi ma uba yana da cikakken ladansa domin wannan an bai aikata wannan aikin ba sai da gudunmawar uba ba dan uban yayi iya bakin kokarin sa wajen tarbiyantar da shi ba da kila shi ma da a wata nahiya yake ba wannan ba to wannan aikin da yayi wajen dora dan sa akan nagarta da nagartacciyar turba har dan ya zama na kirki to idan dan yayi aikin alkhairi dan zai samu ladan sa na yayi aikin alkhairi shi ma uban zai samu lada irin wanda dan ya samu na shine wasilar dan ya zama na kirki ina fata an gane na'am ina jin ka na'am Na'am. 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 An ji tambayar sa. Yawa, tambayar sa shi ma dai kusan irin wannan ne. Kaman wanda ya ilmanta an ce cikin hanyoyin da mutum zai bar sadaqatun jariya. Shine mutum ya bar ilimi da ake amfani da shi to shine yake tambaya shine kamar misali mun karanta wannan littafin mun karanta na farko dai kaga shi wanda ya rubuta littafin shine farkon wanda zai fara samun lada domin shi ya rubuta littafin har ya shigo hannunmu muke karantawa sannan mu kuma da muke karantawa yanzu mu za mu samu ladan karantar da al'umma da muke sannan duk wanda ya dauka shi ma daga nan yaje koda karatun da muka yi din ya dauki recording din ko ya sa a Facebook ko ya sa a wata kafa wasu suka amfana ni zan samu ladan na karantar shi zai samu ladan ya yada dan haka ladan haka zai tafiya ina fata an gane eh dan haka akwai alkhairi mai tarin yawa wajen yada alkhairi na'am wa alaikum assalam na'am na'am kuma inda aka fito ita an janya idi mutane iya abinda mutum ya haje shi ya rankinka na'am ya ke samu alfarman wanda ya yi shi kuma inda dan yaje shi saboda to tambayar da yake yi shi ma game da idan da tarbiyar yaya yanzu wanda Allah madaukakin sarki yayi masa babban arziki dansa ya haddace alqur'ani da gudunmawarsa da jajircewarsa da tsayuwarsa da kula da malamai da kula da makarantar da kula da komai har Allah madaukakin sarki ya kai dan ga matakin ya haddace alqur'ani wannan ko shakka babu ba karamar ni'ima bace ga iyaye domin kamar yanda hadisi yazo shine ranar tashin alkiyama ba ma shi dan da ya haddace alqur'ani ba iyayen za a yi musu za a sanya musu kambe irin nasarakuna sannan za a dora su akan wasu tuddai na haske to wannan abin daukakar da suka samu sai a gaya musu cewa sun samu ne sanadiyar ɗansu da ya samu ainihin haddace alqur'ani ko littafin Allah to shi tambayar mai tambaya shine idan misali an ce ranar tashin alkiyama za a ce wa mahaddacin alqur'ani karanta iya ƙarshen ayar da ka haddace ƙarshen matsayinka kenan to ga kuma iyayensa su ne suka zama silar zamansa alaramma da gudunmawarsu da jajircewarsu da addu'o'insu da sama masa makaranta ta kwarai da malamai jajirtattu nagartattu da wannan Allah ta'ala ya azurta dan ya samu alqur'ani to gashi an ce ƙarshen abin da dan zai samu na rank na matsayi shine ƙarshen ayar da ya haddace idan ya haddace qur'ani duka to kaga za a yi ta karanta aya 6000 da daruruwa ƙarshen benansa aljanna shine ƙarshen ayar da ya haddace kaga ya haddace qur'ani duka to tambayar su shine to yanzu su ma iyayen za su samu wannan daukakar darajar kamar yanda dan ya samu in ka fahimci karatun mu za su samu na fata an gane domin yana daga cikin kasabin su hannun jarun su ne wannan dan na fata an gane shi yasa muka karanta a can cewa idan ya nema da ya nema wa uba gafara kamar uban ne yake raye nema wa kansa da kansa gafara na fata an gane Allahu ta'ala alam na'am wa alaikum salam
kana da ta ka ba shi tarbiyyar da duk ya kamata
na'am
sai daga baya bayan ya girma sai ya canja da jiki
na'am
daga kan abin da ka dora shi
na'am
kuma dan abubuwan da yake da yake kai ma zai bibiye ka bayan bata duniya
da kyau wannan tambaya ce mai kyau wannan shi kuma yana tambaya yace mutum ne yayi dukkan abin da Allah ta'ala ya dora masa na tarbiyantar da ƴaƴansa kuma alhamdulillahi ƴaƴan sun karbi wannan tarbiya suna tafiya to amma sai wani daga cikin ƴaƴan bayan ya girma kuma sai kuma ya canza hanya ma'ana sai ya lalace to yanzu wannan lalacewar da yayi yanzu bayan baban ya mutu wannan lalacewar za ta ci gaba da samun shi ma uban ma'ana zunubin da dan zai aikata to zai shafi uban ko da yaushe ko da uban yana raye bai mutu ba matukar yayi dukkan abin da zai dan ya zama nagari dukkan abin da da ko uba ya kamata yi wa da na sauke nauyi da wajibi da kuma tarbiyantar da shi yayi to amma akwai abin da Allah madaukakin sarki yake nufi game da wannan da dan ya jarabci uban sai dan ya lalace yanzu anan in kun fahimta babu hannun uban a lalace wa dan domin yayi dukkan abin da zai yi ya ga cewa ya gyaru kuma da ya hau kan hanyar lalacewar yayi dukkan yanda zai ga cewa ya dawo kan turba, amma kaddara ta riga fata uban ba laifin sa, da haka duk abin da dan ya dauka shi zai ya aikata na zunubi shi zai kwashi kayan sa ba ruwan uba. Misalin da zan baka shine annabi Nuhu alaihi salam dansa bai bi shi ba, yayi min wa'azi ya wayan masa da kai yayi dukkan yanda zai yi har gabar karshe da aka zo ta cewa za a hau jirgin ruwa, wanda bai hau jirgin ruwa ba ya tafi kenan. Aldaidai lokacin ya dinga ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri, ya bunayyar kan ma'ana har zuwa lokacin bai yanke kauna da yi wa ɗansa wa'azi ba cewa ya biyo shi. Wala takum ma'al kafirin, mai dan yace sa'awi ila jabalin yasimuni min al ma', ya kuma ce masa la asima al yawma min amrillahi illa man rahim, suna wannan tattaunawar wahala bainahumal mawju fakana min al-mughraqin, sai ige ruwa ta jashi yana cikin, amma duk da haka Allah ta'ala cikin aya ce wa ya ardu bulai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiya al-amru wa sawar 'ala al-judi wa qila bu'dan lil-qaumiz zalimin wa qala nuhu rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Yanzu akwai gazawa daga annabi Nuhu wajen yi wa dansa tarbiya, amma gashi kuma wata kaddara ta gifta akan dan annabi Nuhu, aka dan annabi Nuhu ba ruwansa. Haka Allah ta'ala ya bada misalin annabi Nuhu dai da annabi Nuhu game da matansu. Yanzu ka ce annabi Nuhu bai kwabi matarsa ba, bai dora ta akan hanya ba, kai ka ce annabi Lutu bai wa'azantar da matarsa ba, bai iya iya wasa ba dan ta zama mutuniya kirki. Amma Allah ta'ala ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin. Haka shi ma mutun yayi ta fama da matarsa ta zama ta gari yayi, to wannan duk abin da ta aikata Allah ya gani yayi iya abin da zai. Haka shi ma da in ya riga ya zama abin da ya zama bayan dukkan iya abin da zaka yi, to wannan abin da yayi kuma shi zai dauki wannan nauyin ba ruwan iyayensa akai. Ina fata an gane. Allahu ta'ala ala lokaci to insha Allah to abinda muka fada ya zama didi, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.